أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكين يبود بوديا تبت قال الله متوككين سرفي مكوا مكومي أندتكين إيكون سا دكدرا وسا ينونا من ون يمتنا لهدي جرن لسني شاتقوس قوات الرجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 20 ga watan 2 miladiya shekara 2022. Kuma Allah cikin ikon sa da kaddarawar sa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki ya masa rahma. Idan ba manta ba, muna cikin fasali na 15 ne. A jiya mun tsaya ne a cikin matsala ta 117 wanda a cikin shi muke, kuma muna cikin bayani ne akan taliki da kuma fashin baki da ƙarin bayani da malam yayi dangane da kawo ra'ayukan malamai daban-daban dangane da abin da ya shafi ranka ma wani azumi bayan rasuwarsa. Mun kawo hadisin Aisha wanda aka yi mata fatawa, aka tambaye ta cewa wata mata ta zo ta tambaye ta cewa mahaifiyarta ta rasu, ana binta azumin Ramadan, shin za ta ranka mata? Aisha, Sayyidina Aisha take cewa a'a, ba za ta ranka mata ba, nama kawai abinda za ta yi za ta ciyar da miskinai ne madadin wannan azumi din. Kowane miskini guda za a bashi rabin sa'i. Wannan shine abinda Aisha ta bada fatawa a kansa. A wannan asari na Sayyidatul Aisha, Imamu Baihaqi ya nuna hadisin cewa da ifi ne, haka Ibn Hajar Asqalani. To amma shi malam anan yake cewa idan wannan ruwayar da aka karanto ne suka ce da'ifi ne, to babu dalili akan haka. Idan ko wani ruwaya ne wanda ya kama da wannan, ko kuma wanda ya ɗauki ma'anan wannan suka ce da'ifi ne, to kaga hakan ba zai cutar da wannan ruwaya ba, ba zai cutar da wannan ruwayar da muka karanta ba yanzu. To kaga shi malam ya ji ya ce hadisin ingantaccen hadisi ne, saboda haka ba da ifi bane, kamar yadda Imamul Baihaqi da Ibn Hajar Asqalani suka je akai. Kuma ma shi ya kawo dalilin sa da cewa ai akwai hadisin da Sa'id bin Jubair ya ruwaito wanda ke cewa waliyin sa zai ranka masa ainihin azumi ne na alwashi ba na Ramadan ba. Kuma wannan hadisi ne wanda yake sahihi wanda ya hito ne akan sharadin Buhari da Muslim da sauran bayanin da malam ya kawo wanda jiya muka karanta shi. To bayan duka kawo waɗannan bayanai na malamai da malam ya kawo dangane da wannan matsala, to shi malam zai kawo nashi maganan. To a daidai wannan gaban za mu tashi inda yake kultu. Malam yake cewa kultu, yace wa hadha at-tafsil alladhi zahabat ilayhi umul mu'minin, wannan rabe-raben da uwar mu'mina Aisha radiyallahu anha ta tafi akansa, wa hibrul umma da wannan Ibn Abbas ke na wanda ake lakantawa da cewa hibrul umma, ma'ana kwararre a cikin al'umma wurin tafsirin al-Qur'ani. Yace rabe-raben nan da suka yi ya san sun rarraba cewa idan azumi ne na alwashi za a ranka, idan kuma azumi ne na farilla na Ramadan ba za a ranka ba sai dai a ciyar. Malam yake cewa wa tabi'uhu ma imam ahli sunnah, sannan kuma imam ahli sunnah ya bi su akan haka shine Ahmad bin Hanbal, shi ma ya je akan haka, akan wannan fahimta, akan wannan ra'ayin da suka je akan haka. Malam yace wannan rabe-raben da Sayyida Aisha da kuma Ibn Abbas da kuma Imam Ahmad ya bi su akan haka, yace huwa allazi tatma'innu ilayhi an-nafs, to wannan bayani shine bayanin da hankali zai kwanta akan sa, ma'ana bayani ne wanda zai kwantar da hankali. Wa yashrahu lahu sadr, ainihin mutum zai samu kwanciyar hankali da shi, sannan kuma zai samu yalwar zuciya da wannan ainihin bayanin da suka yi akan haka. Wa huwa adalul aqwal, malam yake cewa wannan shine mafi adalci daga cikin zantuttukan da aka yi. Fi hadhihi almas'ala, akan wannan mas'ala na cewa na ranka azumi, shin azumin ya shafi azumin alwashi ne kawai ko kuma ya hada da azumin Ramadan, ma'ana azumin farilla. Yace wa awsatuha, shine mafi fici daga ciki, wannan abinda suka je akan sa fahimtar su fatawadda suka bayar, wannan rabe-raben da suka yi shine abin da yafi dacewa, shine mafi adalci, shine abin da hankali zai kwanta akai, shine za a fi samun natsuwa akan sa. Malam yake cewa fihi imalu bi jami'il ahadith, yake cewa wannan fatawar da suka bayar ya kunshi aiki da dukkan waɗannan hadisan da aka kawo, duna raddi li ayi wahidin minhum, ba tare da raddi ga ɗaya daga cikin su ba, ba da fatawar da suka bayar zai hada dukkan waɗannan hadisan gaba ɗaya, hatta hadisi na harko da bai ainihin ayyana cewa azumin alwashi ba kawai ya kawo su ainihin gaba ɗaya, to hatta shi ma ya shiga karkashin wannan fatawar, ko kuma ainihin wannan fatawar ta haɗe da shi gaba ɗaya. Ma'al fahmin sahih, kuma tare da ainihin kyakkyawan fahimta ainihin akan haka, tare da fahimta kyakkyawa akan wannan ainihin hadisi, al-khasat al-hadith al-awwal, musamman ma hadisi na farko, yace wannan fatawa ita ce kyakkyawar fahimta ga waɗannan hadisai gaba ɗaya, musamman ma hadisi na farko min ha daga cikin sa. To wannan sai kawo haka haka, yace wa sayyidina Aisha falam tafham minhum bata ummul mu'minin, sayyidina Aisha ummul mu'min bata fahimci a hadisi na farko cewa za a ranka azumin Ramadan ba, a hadisi na harko ita sayyida Aisha bata fahimci haka ba, abinda ta fahimta shine cewa yana nan dai akan rabe-raben nan, azumin alwashi ne za a ranka, azumin Ramadan kuma ba za a ranka ba. Zalika al-itlaq, bata fahimci wannan itlaq al-shamil umum, wanda ya kunshi komai da komai, cewa azumin Ramadan na ciki sannan kuma azumin nazar yana ciki ba, bata fahimci haka cewa ainihin hadisin mutlak ne ba, ta fahimci cewa dai akwai wannan rabe-raben da ke ciki, in azumin alwashi ne za a ranka, amma in azumin Ramadan ne ba za a ranka ba hatta hadisin awwal mana hatta hadisi na harko wannan shine fahimtar da tai masa bata yi masa fahimtar cewa ya kunshi hatta azumin Ramadan ba bata kunfafa ba bata fahimce shi akan haka ba kawai ta fahimce shi ne akan abin akwai rabi a ciki saboda haka wahiya ruwayatu kuma wannan shine ainihin ruwaya min al-muqarrar daga abin da ya tabbata cewa abin da aka sani kenan saboda haka ba bambanci akan haka wannan taje akan haka saboda haka wannan shine fahimtar da Sayyida Aisha tayi akan haka saboda haka abin da taje akan su kenan cewa lallai dole sai an samu wannan rabe-rabe in azumin farilla ne babu wannan ranko sai dai ame sai dai a ciyar amma idan azumin alwashi ne to lallai za a anhi za a ranka shi to malai yake cewa tare da cewa anna rawil hadith cewa ka'ida ne dai dama na wurin malamai hadisi cewa rawil hadith wanda ya ruwaito hadisi adra bi ma'ana ya ita tafi sanin ko kuma shi ya fi sanin abinda hadisin ya kunsa abinda yake nufi Sayyida Aisha ita ta ruwaito wannan hadisin saboda haka a kasancewanta ita ta ruwaito wannan hadisin to za ta fi kowa fahimtar ma'anan hadisin adra ma rawa shi ya fi sanin abinda ya ruwaito saboda haka ita ta ruwaito hadisin saboda haka ita ta fi kowa sanin abinda hadisin ya kunsa malai yake cewa lasiyama musamman ma idza kana ma fahimu huwa la muwafiq min bil kawaid tare da cewa abin da fata ta fahimta shine yayi daidai da ka'idodi na addini a shari'a wata ke ta shari'a fahimtar ta shi yayi daidai da wannan ainihin ka'ida kuma kasancewarta ita ta ruwaito wannan hadisi to saboda haka babu jayayya da ita dole a sallama mata dole abin da ta fahimta akan wannan hadisi shine fahimta mafi kyawu shine fahimta mafi zamowa daidai tunda ita ta ruwaito hadisi sannan kuma fahimtar ta bai saba wa ka'idodi ta shari'a ba wa usuli hada kuma asalin shari'a ba a'a yana nan akan ka'ida ta shari'a saboda haka babu kace nace akan sa malai yake cewa kamar huwa sha'anu huna kamar yadda yake abin da ya tabbata kenan ainihin anan wa kad bayyana zalika al-muhakkak ibn al-qayyim yake al-muhakkak ibn al-qayyim shi ma yayi bayanin haka mana yayi bayani yadda ita Sayyida Aisha tayi bayani haka shi ma yayi bayani rahimahullah Allah madaukakin sarki yayi masa rahma wa qala me yake cewa sai yake cewa fi ilamil muwaqqi'in a cikin littafin sa wanda ake cewa ilamil muwaqqi'in idan ka dubi juz'i na uku shahi na 554 za ka ga magana anna zikrul hadith cewa wannan ainihin ya ambaci wannan hadisin wa sahahahu kuma ya inganta wannan hadisin da Aisha ta zo da shi na cewa ba za ta ranka ba sai dai ta yi sadaka ko kuma ta ciyar a madadin wannan azumi din to shi Ibn Qayyim ya zo da wannan hadisin a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in kuma ya inganta hadisin ya ce hadisin sahihi ne to bayanin da ya a cikin littafin sa ko kuma a cikin wannan ainihin bayanin nasa ya kakkasa abin da yake cewa wa ta'ifatun hamalat hadha ala umumihi cewa wa'ansu mutane wa'ansu bangare sun dauki wannan hadisi na Aisha akan umumin sa ko kuma wancan hadisi na harko da muka karanta akan umumin sa cewa ya shafi al-azmin al-washi kuma ya shafi azmin Ramadan haka wasu suka ji ma'ana wa'ansu daga ciki haka suka ji wa itlaqi da kasancewar sa ainihin cewa mutlaq ne ba muqayyad bane yace qalat bi siyam su sun fada ne sun bada fatawa ne akan cewa lallai za a ranka azumi anhu naz wal fard idan azumi na alwashi ne ko kuma azumin na farilla ne duk dai za a ranka gaba daya yace wara'at sa'ifatu zalika yake cewa wa'ansu bangare kuma suka ga akasin haka ma'ana su ba su ga haka ba su akasin haka suke ci wa qala zai suka ci su abinda suka ji akan sa cewa la yusamu anhu nazr wala fard cewa hatta ma azumin alwashi ma ba za a ranka ba sannan azumin farilla ma ba za a ranka ba haka bangare na biyu suka ji akan sa sai yake cewa fasalat ta'ifa wa'ansu kuma bangare daga cikin sai suka rarrabe ainihin abin fa qala sai suka ci a yusamu anhu nazr za a yi mutum azumi na alwashi da yayi in yayi alwashi cewa ya dauki alkawalin zai azumi kaza zai azumin kwana biyu zai azumin sati daya zai azumin kwana uku to ya mutu bai samu yin wannan azumin ba, to lalle za a yi masa wannan azumi. Suka rarrabe akan haka, cewa za a yi masa wannan azumi dunal fard al asli, banda ainihin azumi na farilla wanda yake na asali, shine kamar azumin Ramadan. Suka ce ba za a ranka masa ba. To kaga sai kawo cewa mutane sun kasu ko kuma malamai sun kasu kashi uku a cikin wannan matsala. Bangare na harko suka ce kwata-kwata ma gaba daya, babu batun maganar ranku, ba za a ranka ba ma ainihin gaba daya, sawa'un azumin na alwashi ne ko azumin na farilla ne, ba za a ranka ba. Bangare na biyu kuma suka ce a'a, duka guda biyun za a ranka, ma'ana don alwashi mutum yayi bai samu yi ba, in ya mutu bai samu yi ba za a ranka masa. Idan kuma watan azumin Ramadan din ne bai samu yi ba har ya mutu, to shi ma duk za a yi masa. To sai kawo maganan bangare na uku, cewa su ne suka rarrabe, suka ce idan alwashi ne za a ranka masa, idan kuma ba azumin alwashi ba ne na Ramadan ne na farilla ne, to wannan ba za a ranka masa ba. Malai yake cewa wa haza qawlu ibn Abbas, wannan shine magana na ibn Abbas wa ashabihi da mutanensa. Yake cewa wa huwa sahih, kuma wannan shine mafi inganci. Ana mannan wannan magana ne na Ibn Qayyim, wanda kawo abun a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in, da shine ya rarrabe wannan abun. Yake cewa mutane sun kaskashi kashi-kashin nan guda uku. Sannan kuma ainihin magana na karshe shine abinda Ibn Abbas ya je a kansa, shine sahabbansa suka je a kansa, kuma magana ita ce magana wacce take mafi inganci. Yake cewa li anna farda siyam, saboda azumi na farilla jara majra sala, ya gudana ne magudana irin sallah, kamar sallah ne, yace kamar sallah ne yake. Yace fa kama la yusalli ahadan min ahadin, kamar yadda wani ba zai sallah a madadin wani ba, ma'ana la yusalli ahadan an ahadin, wani ba zai ma wani sallah ba. To haka wala yuslimu ahadin an ahadin, wani ba zai sallama ma wani ba, ma'ana ya sallama masa sallah yake nufi, ba zai ma wani ba. Yace fa kazalika siyam, haka ma abin da ya shafi azumi ba za a yi ma wani ba inda na farilla ne. Wa amma an-nazr, amma ainihin shi azumi na alwashi da mutum yayi, yace fa huwa iltizamu fi zimma, kamar nawayi ne mutum ya daura wa kansa, alkawali ne mutum yayi, bashi ne mutum ya dauka ainihin akan haka, bi manzilati dain, sai zama kamar matsayin bashi ne, saboda haka ana iya ranka masa. Fa yuqbalu al-qada, sai a karbi ainihin rankun wali lahu gare shi, idan dan uwansa yayi ranka masa za a karba, a matsayin cewa ya lizimta ma kansa ne, ba kamar azumi bane na farilla na Ramadan ba, a'a abu ne wanda ya lizimta ma kansa, saboda haka za a karba idan waliyin sa ya ranka masa. Ba ku? Na'am. Malai yake cewa fa kazalika, haka siyamu, haka azumi yake. Yace wa amma nazr, amma nazar alwashi da mutum yayi, malai yake cewa fa huwa iltizami fi zimma, shine wani alkawali ne wanda mutum ya daura wa kansa, ya dauki wannan alkawali. Yake cewa wannan yana zama bi manzilati dain, kamar misalin ainihin bashi ne. Fa yuqbalu qada'u wali lahu, za a karba idan wani ya biya masa, kamar yadda kasancewa idan mutum ya mutu ana biyan sa bashi, wani ya biya masa za a karba biye ainihin wannan biyar ta yi. To haka ma ainihin alwashin da mutum yayi na azumi, ya daura ma kansa cewa zai azumi kaza, matamkar bashi ne, saboda haka idan ya mutu wani yayi masa za a karba. Yace kama yuqda dainahu, kamar yadda ake biyan bashin sa idan ya mutu bai biya ba. Fa hadha mahdun, wannan shine ainihin mahdul fikr, shine ainihin tsantsan fikihu, shine abin da ya kamata mutane su fahimta, wannan shine tsantsan fikihu da ya kamata a fahimta anan. Wa tarda hadha annahu la yasihu min la yahujju min, yake cewa ga bangare daya kuma na wannan, cewa ba zai mutum ba zai ma wani ainihin aikin hajji ba. Yace wala yuzakki anhu, kuma ba zai ma wani ainihin wani ba zai ma wani zakka ba. Yace wani ana bin shi zakka, bari in biya masa zakkan. Malai yake cewa illa idza kana ma'zur, sai dai idan uzuri ne ya hana shi bayar da zakkan, ko uzuri ne ya hana shi aikin hajji din, to wannan wani na iya zuwa ya je masa aikin hajji, za a yi haka ne, ma'ana bi ta'khir ya kawo wannan jinkirin uzuri ne. Kama yut'imul wali, kamar yadda ainihin dan uwa zai iya ainihin ciyarwa daga wanda bai ɗaya daga cikin waɗannan aikin ba, ko kuma amma aftar ga wanda bai azumi ba, saboda me? Saboda dalili saboda uzuri saboda wani fi Ramadan a cikin Ramadan, ma'ana wani zai iya ciyarwa yaje ya bada yaje ciyar da miskini a madadin me, a madadin dan uwansa da ya mutu ya bar bashi na Ramadan, ya bar wani azumi na Ramadan bai yi ba. To kaga tun can baya mun magana cewa kamar yadda Aisha ta faɗa cewa za a ciyar ne ba wai za a ranka masa azumi bane. To shine mallam yake cewa kamar yadda ka san idan mutum ya bar wani azumi na Ramadan a ya wuce har ya rasu bai ranka wannan azumin Ramadan ba, dan uwansa na iya ciyarwa a madadin wannan azumin da bai yi ba. Yace li uzrin saboda wani ainihin uzuri. Wa amma al-mufrit, amma mutumin da ya sakaci ba wani uzuri bane yasa ya bar shi yayi sakaci min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba aslan a asali, yace fala yanfa'uhu ada'u ghairi, idan wani yayi masa ba zai amfane shi ba. Na ba ta an fahimta, idan wani uzuri babu wani uzuri sakaci ne yayi yake yin azumin da gangan yake wannan aikin da gangan ba wai saboda ainihin uzuri ba kawai ya sakaci akan haka, to idan wani yayi masa ba zai amfana da shi ba. Ma'ana li fara'idillahi, saboda wani farilla na Allah madaukakin sarki, allati farata fiha, wanda yayi sakaci akan sa, to rankon wani ba zai amfana da shi ba. Amma in uzuri ne to shikenan, wani bai bayi da zakka ba saboda uzuri, wani bai aikin haji ba saboda wani uzuri, to wani yana iya masa haka. Amma in sakaci ne to koda wani yayi masa ma ba zai amfana da shi ba. Haka mallam yake cewa wa kana huwa al-ma'muru biha ibtila wa imtihan, yace saboda shi wannan da ya sakacin bai yi ba har ya mutu, shi aka umurta da shi, shi ne aka jarabta, aka yi masa jarabawa, aka tsaura masa wannan nawan, to saboda haka shi kawai zai yi duna wali banda wani dan uwa na shi. To saboda haka tunda babu uzuri sakaci ne to ba zai amfana da shi ba. Fala tanfa'u taubatu ahadin min ahadin an ahadin, saboda tuban wani ba zai amfanar da wani ba. Wani yayi laifi, wani ya ce to na yi masa tuba, a wannan ba zai yi ba, shi dai da yayi laifin shine zai yi tuba. Wala islamuhu an, kuma ainihin musuluncin wani ba zai amfanar da wani ba, ba za a ce tunda wani ba musulmi bai musulunta ba, amma tunda ni dan uwansa ne na musulunta na yi masa musulunci. Kaga duk wannan abubuwa ne waɗanda ba za su yi ba. Wala ada is-salah anhu, haka kuma ba za wani ba zai bayar da sallar sa ko kuma ba zai salla a madadin wani ba. Yace wani bai salla ba, bai salla al-asr ba, saboda haka ni nayi masa. A duk waɗannan abubuwa ne ba za su yi ba. Wala ghairiha, ko wani abu makamancin haka. Wa min fara'id, na daga ainihin farilla Allah madaukakin sarki, allati farata fiha hatta mata, wanda mutum ya sakaci akan sa har ya mutu, to wannan ba zai amfanar da shi ba, tunda sakaci ne yayi, tunda yana da lafiyar salau, babu uzuri, babu abin da ya hana shi, a'a kawai sakaci yayi mamakon yayi sai yake, to hakan ba zai amfanar da shi ba. Amma in uzuri ne, mutum uzuri ya hana shi wa'ansu azumi na cikin Ramadan, da shikenan bayan Ramadan din kamin ya ranka sai ya mutu, to dan uwansa sai ya ciyar da miskinai madadin wannan ainihin azumin da dan uwansa bai yi ba saboda uzuri. Wani uzuri ne ya samu halin da zai je aikin haji yana da dukiya, amma uzuri ta hana shi zuwa aikin haji din, saboda haka ko da bayan ya mutu ne dan uwansa sai ya masa aikin haji din saboda wannan uzurin. Amma in babu uzuri, in sakaci ne, to ko da dan uwansa ya masa ma hakan ba zai amfana da shi ba. Abinda mallam yake kokarin ishara ke gare shi, kamar yadda shi Ibnu Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'i, sai a ƙarshe ma kultu mallam sai yake cewa, yace wa qad zada Ibnu Qayyim rahimahullahu hadha al-bahth tawdihan, yake cewa Ibnu Qayyim ya ƙara ma wannan ainihin bahas, wannan matsala ya ƙara fito da shi hili ƙarara, ya yi bayanin da ya fito da shi ƙarara, wata haƙiƙan ya sake tabbatar da wannan magana fi tahzibi sunan, idan ka dubi littafin sa da ake cewa tahzibi sunan, ma'ana banda bayanin da yayi a cikin Ilamul Muwaqqi'i wanda shi Ibnu Qayyim yayi, to inda za ka koma littafin sa kuma tahzibi sunan, za ka ga ya ƙara kawo bayanin ƙarara, ya ƙara yin dalla-dalla da bayani sosai sosai. Shi yasa mallam ya kawo shi ainihin, ana yake cewa a cikin juz'i na biyu, shahi na 279 zuwa shahi na ainihin 282, duka idan ka je a cikin wannan littafin za ka same shi. Mallam yake cewa fal yuraji fa innahu muhim, in kana da littafin ka yi muraji'arsa, ka koma gare shi ka ƙara muraji'arsa, saboda yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. To kaga dai a takaice a ƙarshe, abinda mafi ƙarfi dai a cikin tattaunawar, abinda ya fi dacewa shine cewa azumi idan na alwashi ne to za a ranka, amma idan na Ramadan ne to ba rankawa za a yi ba. Me za a yi? Za a ciyar ne, za a ciyar da miskini. Adadin azumin da ya bari, in azumi goma ne ya bari, sai a ciyar da miskinai goma, kowane miskini guda sai a bashi rabin sa'i. Idan azumi biyar ne bai yi ba, ya mutu bai ranka ba, to sai a ciyar da miskinai biyar, kowane miskini sai a bashi rabin sa'i. Abinda ake bukata kina, abinda za a yi kina. Wannan shar'i ne, ka'ida, adadin azumin, adadin miskini da za a ciyar, adadin azumin, adadin rabin sa'i da za a bada. Saboda haka wannan shine, amma don na alwashi ne lallai za a ranka, saboda wannan bashi ne, kuma bashi ana biya. Saboda haka idan mutum ya mutu ana biyan sa bashi, misalin na dukiya, kaga za a biya mata. To haka ne ma wannan alwashi, shi ma matsayin bashi ne. Amma dukkan wani abin da ya shafi farilla na farilla na wanda Allah ya farlanta, to wannan kam ya danganci me yasa bai yi ba. In uzuri ne za a ranka masa, kuma za a karɓi rankon ga wanda ya ranka masa. Amma in ba uzuri bane, ko an ranka masa ma, rankon ba zai amfana da shi ba, don ba za a karɓa ba, saboda uzuri ne, wai saboda sakaci ne yayi. Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sakaci. Wa alaikum assalam. Wani irin mudu, in wanga mudun ne da ake aure shi, sa'i guda yahi mudu guda. Sa'i guda ina ganin mudu dai da aka fi amfani da shi ne, yayi kusan mudu biyu na wanda ake amfani da shi ne. Daga yayi kusan sa, sa'i guda yayi kusan mudu biyu, bai dai kai mudu din kike sosai sosai ba, amma dai yayi kusan mudu biyu din. To wallahi wallahu alim, ban san sa'in Sokoto yaya suke, ya kai mudu nabi hudu? An tabbatar da cewa hudu din ne? An taba gwadawa? Don ba za a bada fatawa a kansa a ce eh shi din ne ba, sai in an taba gwadawa. Saboda haka sai in an taba gwadawa, akwai wanda ya taba gwadawa sa'i din wanda ake awo da shi a Sokoto ko dai shiyoyin kasashen Hausa haka, ya taba aunawa cewa ya yi daidai da mudun nabi hudu, to kaga shi kenan sai a bar shi kawai sa'in. In ko ba a taba gwadawa ba, to kaga babu tabbaci kenan. Saboda haka babu ne na tabbatar da cewa mudun mu nan sa'in yayi kusan mudu biyu, bai dai inda kaiwa mudu biyu sosai ba, amma dai yayi kusa. Shi ne ya fi sauki ga mutum, ya sai amfani da mudun nabi in bai da tabbaci akan haka. Wannan shi ne ya fi sauki. Saboda haka za a bada rabi, ma'ana rabi shi ne mudun nabi biyu, kowane miskini sai a bashi mudun nabi guda biyu, kaga shi kenan. Kaga ya kamata a gwada, saboda ma ai akwai sa'in da ake babbadin nan gaba daya, wanda yake mu ya da daukan mudun nabi hudu, wannan an tabbatar da shi, wannan da ake aure shi, wannan babban nan da ake aure shi. To kaga shi ya kamata a gwada da kowane ainihin mudu da ake amfani da wannan sa'in da ake magana, kwanon da ake aure shi can kasashen Hausan, sai a gwada da shi a gani. In yayi daidai, to in kuma bai daidai ba, dole dai ni na san yana da wuya ba a samu dan bambanci ba tsakani. Eh, ai in dai an tabbatar da cewa yayi daidai da wa'annan din da ake magana, shi kenan sai amfani da shi. Don saboda abin da yasa ba za mu yi itilaki mu ce sa'i ko mudu ba. Na'am. Abin da yasa ba za mu yi itilaki cewa sa'i ko mudu ba shine, babu tsayayyen mudu guda da ake amfani da shi na akasa. Saboda a lokacin da kace ma mutum sa'i, to shi fa duk wanda ya samu shine sa'i, saboda haka da shi zai amfani. In kace masa mudu, shi mudun da ya samu duka zai amfani da shi. Yanzu mu anan mudu nawa ne ma ake amfani da shi? Suna da yawa. To kaga, saboda haka mutum ba zai iya kai tsaye ya ce mudu kaza, mudu ba. In ka ce haka nan za a samu matsala a wurin masu mu'amala da mudu. Wani zai dauki mudun da ya daidai ciki, wani kuma zai amfani da mudun da yake akwai sabani tsakanin sa. To shine matsalar. Na'am. Salisan kuma ga karatun can karatun. Salisan abu na uku, ma'ana muna bayani ne akan abubuwan da mamaci zai amfana da shi ko da bayan mutuwarsa. wanda wani zai masa kuma ya amfana da shi. To mun kawo na daya, mun kawo na biyu, a na biyu ne muka karkare yanzu. Sai ke cewa salisan abna uku shine kaza udaini an biya masa bashi. Mamaci idan ya rasu wani biya masa bashin da ake bin shi, hakan zai amfana da shi. Mai ayi shahsin bana yake cewa kowani kowane ne, waliyan kana aw ghairu waliyinsa ne ko waninsa, indai aka biya bashi din shikenan bashin ya biyu, kuma zai amfanar da shi, kuma za a karba akan haka. Malai yace wa fihi ahadithu kathira, akwai hadisai da yawa akan haka. Sabaka zikru kathira minha fi mas'ala, yake cewa da yawa daga cikin su an ambace shi a cikin mas'ala ta 10, a cikin mas'ala ta 17. Mun kawo hadisin Abi Qatada da sauransu yadda muka kawo shi ainihin a can. Wannan shine na uku. Rabi'an, malai yake cewa ainihin na hudu, ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. Yace abinda da na kwarai yake aikatawa na daga ayyuka na kwarai, shi ma yana amfanan mahaifin. Sawa'un wannan dan yayi ne da niyyan mahaifin ko bai da niyyan mahaifin ba, duk aikin da da yayi, duk aikin da da nagari yayi, to zai amfanar da ubansa. Ma'ana ko da yayi da niyyan ladan ya je wurin baban ne, ko ba da niyyan ladan ya je wurin baban ba, to haka dai duk abin da yayi na kwarai sai uban ya samu komisho akan haka. Malai yake cewa fa inna walidai mithlu ajri, ainihin lil walidai mithlu ajri, mahaifinsa ko kuma ainihin mahaifansa suna da lada irin ladar da ya samu. Idan zai idan yayi wani aiki ne na kwarai, za a bashi lada 10, za a bashi lada 10, iyayensa ma za a basu lada 10. Wannan shine amfanin da na kwarai kenan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa aka rishe yake cewa awwaladus salih yad'u lah, ko da na kwarai, sai aka yi kaidin sa da cewa ainihin da na kwarai. Saboda haka waɗannan abubuwan da ya kamata mu maida hankali kenan. Yanzu waɗannan abubuwan da aka ba ƴaƴa yanzu daga ainihin kallaci kallacin banza, sai abubuwa maganganu na banza, wurare na banza da suke zuwa, wannan ba zai sa su samu nagari ba. Karshenta kamar yadda muke faɗa kullun, za ka yi wahala kai wahala da da, amma kuma ba zai amfanar da kai ba, kaga a hasara ne babba. To saboda kai kokari ka daura danka akan turba na kwarai, wanda yake kana duniya ya amfane ka, bayan ka mutu kuma ya amfane ka. Amma dan da ya zan dan solution dan menene da sauransu, banda ainihin hasara ma ba abin da zai kawo maka. Allah ya kare mu. Malai yake cewa da na gari shi ma duk aikin da yake na kwarai za ka samu lada a kansa. Yace duna an yunqas min ajri shay, ba tare da an rage masa komai ba. Misali dan yayi aikin da za a bashi lada 10, ba wai daga cikin lada 10 ne za a diba a ce a kai mu mahaifinsa ba, a'a shi za a bashi cikin lada 10, sannan kuma mahaifinsa shi ma za a tura masa lada 10. To kaga ba karamin alheri bane wannan. Yace li annal walad min sa'ihi ma, saboda da yana daga cikin aikin su sume su iyayen, wa kasbihi ma, da kuma ainihin aikin su da suka yi. Wallahu azza wa jal yaqul, Allah madaukakin sarki yana cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan adam ba zai samu komai ba na lada sai abin da ya aikata. To sai suka ce ai aikin sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aiki a dan yana daga cikin aikin sa. Saboda haka duk abin da dan yayi na kwarai, to su ma za su samu komisho akan haka. Allah madaukakin sarki ka shiryar da ƴaƴanmu ka sa su zama ƴaƴa na kwarai. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna atyabu ma aqala ar-rajul min kasbihi, mafi dadin abin da dan adam yace shine daga aikin sa. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sa ma yana daga cikin aikin sa. Saboda haka duk ladan da zai samu daga dan sa kamar aikin sa ne, ba wai wani aiki ne na daban ba. Saboda haka bai cin karo da wannan aya cewa ainihi wa an laysa lil insani illa ma sa'a, cewa dan adam ba zai samu komai ba na ladan sai akan abin da ya aikata. To kada ka ce ka je ka ce za a bashi ladan da ai dan sa ya aiki, ka ce to ya aka yi haka, a sai manzon Allah ya bayyana maka abin cewa dan sa yana daga cikin aikin sa. Akrajahu Abu Dauda ya fito da wannan hadisin juz'i na bishahi na 108. Imam An-Nisa'i ya fito da shi juz'i na bishahi na 211. Imam Tirmidhi ya fito da shi juz'i na bishahi na 287. وحسن حكم ياتي حديث حسن والدارمي امام الدارمي يا فيتو دشي جزء نبي شاهي نا 247 ابن ماجه شي ما يا فيتو دشي جزء نبي شاهي نبي da kuma ainihin zuwa shahi na 430 ya fito dashi akan. Wal hakim, imam hakim ya fito dashi juz'i nabi shahi na 46 wa Tayalisi, Imam Tayalisi ya fito da shi namban hadisi na 1580, wa Ahmad, Imam Ahmad ya fito da shi juz'i na 6 shahi na 41, zaka same shi kuma a shahi na 126, zaka same shi shahi na 127, da kuma shahi na 162, da shahi na 173, da shahi na 193, da kuma shahi na 201, da shahi na 202, shahi na 220, duk a cikin littafin Imam Ahmad. Idan ka duba a cikin juz'i na 6 duk zaka same shi a wannan shafuka, ya zo da wannan ainihin hadisi. وقال الحاكم امام حاكم yake cewa sahihi ala shart shaykhai, sahihi ne akan sharadin Buhari da Muslim, wa wafaqahu az-Zahabi, Imam az-Zahabi ya bi shi akan haka. Bala yake wa huwa khata, amma wannan kuskure ne min wujuhi ta huskoki daban-daban, la yattasi'ul majal li bayaniha, ba mu da lokacin da zamu tsaya bayanin ainihin dalilin da yasa muka ce kuskure ne. Bana abinda Imam Hakim yaji akan sa da Imam Zahabi cewa sahihi ne akan sharadin Buhari da Muslim, yace kuskure ne. Hadisin asalin sa sahihi ne, amma a ce akan sharadin Buhari da Muslim shine shi ma da yake cewa akwai kuskure a wurin, wanda yake da saboda dalili da zai kawo, kuma yake cewa babu lokaci da za a kawo wannan dalili, shi yasa bai kawo ba. Yace wala hu shahid min hadisi Abdullah bin Amr, yana da hadisin da ke karfafa shi akan a wurin hadisin Abdullah dan Amr, wanda ya rawahu Abu Dauda, Abu Dauda ya ruwaito shi wa Ibn Majah wa Ahmad, da Ibn Majah da Ahmad, Ahmad juz'i na 2 shahi da 179, da kuma shahi na 204, da kuma shahi na 214, bi sanadi Hasan, da sanadi wanda yake Hasan. Wa yu'ayyidu ma dallat alayhi al-aya, kuma ya abinda ke karfafa abinda wannan aya take nuni akai, wal hadith, da wannan da kuma abinda hadisin yake nuni akai, ahadithun hasa, wa an suke babban hadisai, waradat fi ittifa'il walad bi amali walid bi amali walid wa waladihi, wa inda suka zo musamman suna bayani akan yadda uba zai amfana da aikin dansa as-salih, dansa na kware kenan, ka sadaka, kama sadaka wa siyam da azmi wal itik, da kuma entawa wa nahwi da makamancinsa, wa hiya hazi, to wa'annan hadisan su ne wa'annan da za a karantu. Ana ya kawo cewa akwai hadisi banda wancan aya da ke cewa wa an laysa lil insani illa ma sa, banda wannan ainihin hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi dadin abinda mutum zai ci shine abinda ya da hannun aikin hannunsa, yake cewa dan sa ma yana daga cikin aikin hannunsa. Yake cewa to akwai hadisai daban-daban waɗanda suka zo musamman waɗanda suka hito ƙarara, suke tabbatar da cewa mahaifi yana amfana da aikin ɗansa. Sani ba akwai sauran lokaci? To na'am, al-awwal, hadisi na hurku. An Aisha radiyallahu anha, daga Aisha yadda Allah tabbata a gare ta, anna rajulan, cewa wani mutum kawai yake cewa inna ummi iftulitat nafsaha, mahaifiyata iftulitat nafsaha, ta rasa rayuwarta, walam tusi, yake cewa amma bata samu daman yin wasiya ba, wa azunnuha, yake cewa ina zato law takallamat, da za ta samu daman magana lokacin da za ta rasu, da ta yi wasiya cewa ta saddaka, da a yi mata sadaka. Sai ke cewa fa hallaha ajrun, za ta samu lada in tasaddaqtum anha, idan ni ne mata sadaka, waliya ajr, ni fa zan samu lada, ita ladan zai kai gare ta, sannan kuma ni zan samu lada. Yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan, qala na'am, sai annabi ya ce eh, fa tasaddaqa anha, sai yayi sadaka a madadinta. Kaga abin da yake tambaya shine, yanzu ina zaton cewa inda za ta yi magana, da ta yi wasiya cewa a yi mata sadaka, to bata samu daman haka ba, to yanzu idan ni na ɗauki dukiyata na yi sadaka a madadinta, zan samu lada, kuma ladan zai kai gare ta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake eh, shikenan sai da kaga wannan ya nuna karar cewa me, duk abin da ɗana ƙwarai yayi, to dan mahaifinsa zai, mahaifinsa ko mahaifiyarsa za su amfana da wannan ladan, za su amfana da wannan abin da yayi. Akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ya fito da hadisin juz'i na 3 shahi na 198, da kuma ainihin juz'i na 5 shahi na 399, da kuma zuwa shahi na 400 daidai, na 400 daidai. Imam Muslim ya fito da shi juz'i na 3 shahi na 800 da shahi na 81, kuma ya fito da shi a juz'i na 5 shahi na 73. Wa Malik, Imam Malik ya fito da shi fil Muwatta, a cikin littafin sa Muwatta juz'i na 2 shahi na 228, wa Abu Dauda ya fito da shi jizki na biyu shahi na 15, Imam An-Nasa'i ya fito da shi jizki na biyu shahi na 129, wa Ibn Majah shi ma Ibn Majah ya fito da shi jizki na biyu shahi na 160, Imam Baihaqi ya fito da shi jizki na 4 shahi na 62, da kuma jizki na 6 shahi na 277, da kuma shahi na 278 duk ya fito da shi. Haka Imam Ahmad a jiz'i na 6 shahi na 51 duk sun fito da wannan hadisi. Wa siyaqul Buhari, wannan siyaq da muka karanta na Imam Buhari ne fi ihdar ruwayatai, a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da ya guda biyu. Wa ziyada akhira, kari na ƙarshe da aka samu a ciki lahu na shi Buhari ne fi riwayatul ukhra, a wata ruwaya nashi da yi, wa Ibn Majah da kuma Ibn Majah. Walahu ziyadatu saniya, yana da ƙari na biyu, wal muslimu ula, Imam Muslim yana da hadisi mana ƙari na farko, duk sun zo da shi a cikin littafansu. Alayhi asani, lokaci yayi, to an nuna mana lokaci yayi, sai mu dakata a nan, sai mu zo mu tashi a hadisi na biyu insha Allah, idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki, na'am, abinda muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan sa, ba mu ikon aiki da shi, kuskure da muka yi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Mamatan mu Allah ya ji kansu, Allah ya rahmshe su, Allah ya sa sun huta. Mu da muke duniya, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya yafe mana ainihin kurakuran mu baki ɗaya. Shugabannin mu Allah ya shirar da su, Allah ya ɗaura su hanya madaidaiciya. Halin tashin hankali da hargitsi da muke ciki, ya Allah muna roƙon ka kawo mana da shi. Don abubuwan ga muna jin su a nisa, har yanzu ga su abubuwan ga su ƙara matsowa suke. Ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi, ya Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli. Ya Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli. Inda suke fama da waɗannan matsaloli sosai, Allah ka yaye musu. Mu kuma da ƙari, Allah ya ƙara kare mu. Allah ya ƙara kare mu. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.